sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shekaru uku kenan tunda hukumar lafiya ta duniya WHO ta kira COVID-19 annoba a ranar 11 ga watan Maris na 2020. Zagayowar rana a yau Asabar ya sa masana kiwon lafiya sun lissafa nasarori da gazawa da aka samu. Cutar coronavirus ta kashe kusan mutane miliyan 7 a faɗin duniya, kuma ta nuna da ita za a rayu. Tana yaduwa cikin sauki daga mutum zuwa mutum, tana hawa dugon numfashi a cikin iska, tana kashe wasu waɗanda suka kamu, amma tana barin yawanci su warke ba tare da lahani ba. Waɗanda suka kamu da allurar rigakafi sun ba da gudunmawa ga gina garkuwar jiki, wanda yanzu ya ba wa yawancin mutane damar ci gaba da rayuwa ta yau da kullum. Babban birnin ƙasar Ukraine ya maido da hasken wutar lantarki a mafi yawan sassan birnin jiya Juma'a, kwana guda bayan da Rasha ta kai harahar da makamai masu linzami a faɗin ƙasar, wanda ya lalata kayayyakin more rayuwa da tashoshin samar da makamashi. Shugaban rundunar sojin Kiev, Serhiy Popko, ya ce an maido da wuta da ruwa a babban birnin ƙasar, amma ya ce kusan kashi 30 cikin 100 na mazauna birnin har yanzu na'urar dumama gida ba ta aiki. Ya ce ana ci gaba da aikin gyaran. Hukumomin Ukraine sun ce an maido da wutar lantarki gaba ɗaya a yankin Odessa da ke kudancin ƙasar, kuma kashi 60 cikin 100 na mazauna birnin Kharkiv ne biyu mafi girma da ke fama da ɗaukewar wutar lantarki sun dawo kan layi zuwa jiya Juma'a. Sai dai hukumomi sun ce babbar ɓarnar da aka yi wa samar da wutar lantarki na ci gaba da wanzuwa a yankin Kharkiv da yawa, da kuma yankin Jitomir da ke arewa maso yammacin ƙasar. Harin makami mai linzamin na Rasha ya kashe akalla mutane 6 a ranar Alhamis a Ukraine, tare da lalata muhimman wurare a faɗin ƙasar. Wata mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da Freddy na kan hanyar sake afkawa gaɓar tekun kudancin Afirka da sanyin safiyar yau Asabar, bayan da ta kashe mutane akalla 27 a ƙasashen Mozambique da Madagascar tun bayan da ta fara sauka a watan da ya gabata. Daya daga cikin guguwa mafi karfi da aka taɓa samu a sashen kudancin duniya, Freddy na iya karya tarihin guguwa mafi daɗewa a cewar hukumar kula da yanayi ta duniya, wacce ta ce guguwar ta kwanaki 31 a cikin 1994 tana rike da tarihi na yanzu. An sanya wa Freddy suna ne a ranar 6 ga watan Fabrairu, kwanaki 33 da suka wuce. Fiye da mutane 171 ne bala'in ya shafa bayan da guguwar ta ratsa a kudancin Mozambique makonni 2 da suka wuce, inda aka yi ruwan sama da ambaliyar ruwa da ta lalata amfanin gona da lalata gidaje, a cewar hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA. Hukumar OCHA ta faɗa a jiya Juma'a cewa adadin mutanen da Freddy ta kashe na baya-bayan nan 27 ne, 10 a Mozambique da kuma 17 a Madagascar. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Birtaniya za ta biya Faransa kusan fam miliyan 480 cikin shekaru uku don ƙoƙarin hana bakin haure tafiye-tafiye a cikin ƙananan kwale-kwale a faɗin mashigar ruwan ƙasashen, yayin da ƙawayen biyu suka ɗauki wani babban mataki a jiya Juma'a don kawo ƙarshen cece-kuce da aka kwashe shekaru ana yi a bayan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai, wato pre-exit. A wani taro da aka shirya domin sake gina alaka, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gaida Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak cikin murmushi kafin su amince don yin aiki tare. Da yake bayyana haka a matsayin lokacin sake haduwa, Macron ya shaida manema labarai na haɗin gwiwa cewa dangantaka ta taɓarɓare sakamakon ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Sunak ya ce lokaci ya yi da za a kulla sabuwar dangantaka sabuntawa, wadda ke nufin yarjejeniyar bai ɗaya ta farkon ƙarni na 20, wanda ya sauƙaƙa batun cimma dangantakar diflomasiya tsakanin manyan ƙasashen Turai. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi kira ga kasashen Afirka da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar kwalara, wanda a cikin shekarar da ta gabata ta kashe sama da mutane 300,000 a kasashen Afirka 12, fiye da rabin waɗanda suka mutu sakamakon ɓarkewar cuta a Malawi da ya kafa tarihi. Hukumar Lafiya ta Duniya da Cibiyar Yaƙi da Cututtuka Masu Yaɗuwa ta Afirka sun gudanar da taron gaggawa na kwanaki 2 kan cutar kwalara a wannan makon a Malawi, tare da ministoci daga kasashen Afirka 14. An kammala taron na kwanaki 2 jiya Juma'a, tare da yin kira ga kasashen da su ɗauki ƙwararan matakai wajen inganta harkokin ruwa, tsaftar muhalli da kiwon lafiya tsakanin al'ummarsu. A cikin wata sanarwa ta rufe taro da aka fitar, ta ce ana buƙatar ƙarin himma kan sa ido da rigakafi don kawar da ƙwayoyin cutar kwalara da ke yaɗuwa ta hanyar gurɓataccen ruwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Niger, inda za mu duba yankunan da ke kan iyaka da Najeriya, inda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa. To madalla, albarkacin babban taron naɗin sarkin Dogarawa na 7 a garin Dogarawa, da ya haɗa manyan ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Niger da babban wakilin shugaban ƙasa da manyan ministoci da membobin gwamnatin ƙasar da gwamnonin Tawa, Maraɗi da Doso, da kuma Sultan na Maraɗi, Zindiyar da Agadez, da kuma sarakunan gargajiya da manyan daraktocin ƙasa da sarakunan gargajiya da wakilai daga tarayyar Najeriya. An yi kira ga sarakunan gargajiya da su shafa wa jikinsu toka don magance ƙalubalen tsaro da suka yi wa ƙasar tarnaƙi, musamman a iyakata da tarayyar Najeriya, inda 'yan bindiga ke sace dukiyar jama'a da yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Akan wannan, wakilinmu Haruna Mamman Bako ya shirya mana wannan rahoto.
Albarkacin naɗin sabon sarkin Dogarawa Alkakadri Attawal da ke kasancewa na 7 a wannan masarautar da ya gadi Abdulkadri Attawal, an samu halartar manyan fadawan fadar shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar da babban wakilin shugaban ƙasar Fumakwai Gado da ministocin ƙasar da sultan na Maraɗi da na Zandar na Agadez da gwamnonin jihohin Maraɗi, Doso da Tawa da sarakunan gargajiya da manyan daraktocin ƙasar da shugabannin kungiyoyi masu zaman kanunsu da na ma'aikata da manyan 'yan siyasa da ma wakilai daga tarayyar Najeriya. An yi kira ga sarakunan gargajiya da su saka wa jikinsu toka don magance matsalar tsaro da tawa ƙasar ta jamhuriyar Nijar zobe, musamman iyakar Nijar Najeriya, kamar yadda gwamnan jihar Tawa Isa Musa ya kira lokacin da ya ɗauki magana.
Sarki Alkaka, san da sani da kwai babban amana kuma ta biyu ita ce wadda tsakaninka da gwamnati, idan ka san duk matsalolin talakawa na waccan amana ta fari ta hannunka suke biyuwa su zo wajen gwamnati, haka zalika in gwamnati na da shawara, in yana da saƙo, ta hannunka zai bai shi ya je wajen talakawa. Kuma Allah ya sa ka hau sarauta cikin lokacin da ƙasar tana fuskantar babban matsala ita ce ta tsaro. Ina ɗauki misali wannan yanki namu, in mun ka taso tun daga bakin kwanni mun ka kai har duku-duku gusun dinnan, muna fama da ɗan iska, ɓarai, azzalumai waɗanda abinda suke yi suna kaiha suna ɗintar dukiyar mutane. Bayan sun kwakwashe dukiyar mutane da yake ba cikin ƙasarmu suke, ba can wancan gehe suke, sai suna turkuwa suna tokan mutane suna kansu can ana yin ciniki ka bisa shi sai an ba su kuɗin fansa sarki da kai da masu garuruwa da talakawa jodi sai kun taimaki shugaban kasa mai girma Fadun Muhammad Kokowa da waɗanda mutane sa'annan kuma al'ummarmu tana hankalin ta kwanta a buɗe ido a buɗe kunnuwa a saurara wannan aiki babban aiki ne don saboda duk al'umma inda duk kwanciyar hankali ya zama to yana samun barazana to al'umma tana cikin matsala kenan saboda shi kwanciyar hankali ko arziki kuma shi arziki ba ka san daɗin shi sai ya kubuce maka kuɗi duk waɗanda sun kai kuɗi kuɗi sun kubuce musu za ku ganin sun koma kawo mahaukata to kan ni abin da mu koma begen kwanciyar hankali kenan sai kowa ya kama kuma babban nauyi yana ga magabata har ma da yanzu doka gaba ɗaya sarakuna gaba ɗaya
a lokacin da yake mayar da jawabi da sunan kungiyar sarakunan gargajiya game da sha'anin na tsaro a wurin wannan wankan sarautar dogarawa sarkin Hamdullahi ya yi kira kamar haka
kuma sunan sarakuna muna roƙo ga mutane a yi roƙon Allah Allah ya tabbatar da lahira a ƙasarmu na Nijar Allah ya yanke da malƙwaye waɗanda aka bi waɗanda baya Allah ya kawo muna lahira a ƙasar Nijar wutan da yake kone Allah ya sa ruwa ga wutan Allah ya taimake mu ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar Nijar
a cewar mai baiwa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad shawara ta musamman Malam Zakar Umar wa shirin tubalin tsaro ya kamata kowa ya zama sojan kansa musamman 'yan Nijar da ke zamne a kan iyaka da tarayyar Najeriya domin a cewarsa lokacin da duk tarayyar Najeriya ta yi mura to sai jamhuriyar Nijar ta fara
kowa yanzu kenan sojin kanshi ne police din kanshi ne gendarmen kanshi ne kowa babu ƙasar da ƙarhinta ya kai ta tsare kanta ita kadai babu ita sai jama'a sun shiga sojawa ba su isa kayan yaƙi ba su isa yanzu kayan yaƙi ma ba su da wani amfani bannan da za a yi ba da kayan yaƙi ba ta haihuwar da kayan yaƙi kai yawa to mutane kowa ya hake kanshi wanda duk ya ga abu na bayar da shi bai haɗi ga abubuwan nan da suke faruwa gidan makwabta kowa yana gani to shi makwabcin nan da yake cikin wannan halin kai dubara ka hishi ko ilimi ka hishi ko tsoron Allah ka hishi menene ka hishi wanda duk da wannan ya shiga cikin wannan abun kai kake tsammanin ba zai kawo gare ka ba to ya kamata don Allah mu nan kwani mu yi kowa zama bisa haɗari kamar bisa bakin reza ne muke zama da kaɗan ka motsa kana iya faɗuwa in kana tsaye bisa igiya to wallahi tallahi mu maida hankali abubuwan duk da muke gani gidan makwabta in ba mu kare kanmu ba tariya biyu ce roƙon Allah zauka addu'a kuma da kiyayewa da abin da ke shiga yana huta mu tashi tsaye mu zan kaman mahaukata mu tsare kanmu mu san abin da muke hadi mu san wa muke hada ma shi mu san abin da za mu dauka mu kai wani wuri me zai iya kawo kaman cika saka to ka gani duka waɗannan abubuwan su ne tsaro wallahi mutane su sani duk sanda Najeriya ta yi mura to Niger sai ta tara a sanda haka ne inda duk mura ya kama Najeriya to Niger sai ta yi tari in tana so in ba ta so
shirin tubalin tsaro ya tambaye sabon sarki na dogarawa Al-Kakadri At-Tawal ko ya yaji da kiran da aka yi wa sarakunan gargajiya a wurin wannan bikin wankan sarautar sa
tunda Allah ya gano ga kujera abinda muke faɗa kan mutane kenan har ma dai baki iyaka saboda in gemin dan uku ya kama wuta ku samu na kullu abubuwan da muke gani a cikin Najeriya makwabciyar mu tashin hankali mutane kullum ana zuwa ana ga mana ana ta mutane sun yi gudu sun to cikin kasar mu su kwanta sai da su haihu kuma saboda kwana ya gagare su a can to wallahi muna jawo hankalin hakim mai duk inda muka ga muka taru kai ba a wata ban kira hakim ba surtu na bakin iyaka musamman muna tare da OEM tana taimaka mana suna zuwa ana ƙara waye musu kai abinda duk suka gani hakim mai su zo su bi saboda su ne kunnuwan mu su ne idanu an ba su cellulin ne saboda in sun kaga wani abu su kira mu an ba mu cellulin ne follow duk hakimin da aka gani bakin iyaka babu wanda OEM ba ba wannan cellula ba saboda ni saboda abu da su gani hakimi kai ya tsaya in ba ya da lambar sarki yana da tafrife ko yana da CV ko yana da komisariya ko komisar akwai komisar na dogara ko ne can bakin iyaka gidan ta basu
ana cewa kamar kuna da wasu yan gurin tara cikin yankin ku daga Najeriya
eh suna shigowa kare ko nan bakin iyakan nan kure ga su zo mutane da dama da iyalin su wallahi ana gaya mana kullun saboda ma kwana ma suke yi sai dai da sahi su ko mutane da dama da mata da iyalin su suke zuwa sai dai su koma da wannan baya saboda kwana ya ga grace ta Allah dai kyauta Allah ya ka sauki ko ba gaskiya saboda Najeriya kasan mu makwabciya tana cikin wani irin hali to wannan halin da take ciki muna addu'a Allah shi yayi mana shalai Allah shi yayi mata shi kuma ka Allah ya ka mana shi
sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ɗan bindiga suka kashe mutane biyar a garin Jeman Najeriya ta karamar hukumar mulki Ilela a cikin jihar Sokoto dake iyaka da Jema ta jamhuriyar Nijar da makuyar noma ce ta zama iyakar kasashen biyu da ta raba garuruwan biyu kamar yadda wani mutumin garin ya yi mini karin bayani ta wayar salula
yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun ji mu waɗancan biyu suna galme yanzu haka yanzu ya ake ciki nan garin ya ake ciki yanzu za a ta yi zana iza su yanzu nan to wannan mataki an ka ɗauka su waɗanda suka yi wannan ɗanya aiki an kamo su ko kuma suna yana yanzu haka sun tsere sun yi daji to watakila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugauta kai musu harmaki a kamo su to yanzu ya mutanen garin suke ciki ana yacca garin ana zaman dardar ake koya ake ciki
lokacin hira da kuka saurara mutum hudu ne aka gano sun mutu daga baya ne aka gano na biyar ya kwanta dama yayin da mutane biyu da aka jima rauni sosai ke can asibitin ƙasa da ƙasa na garin Galmi a cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar rai kwakwai mutu kwakwai
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilinmu Haruna Mamman Bako Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dangari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan Radio Niyya FM dake birnin Kwani jamhuriyar Nijar zan gabatar muku shirin da dangari yana zo muku ne a karkashin yarjejeniya da mu'amala da sashen Hausa na muryar Amurka da waɗansu gidajen Radio na nahiyar Afrika wanda a yau shirin ya kai mu a garin Gazurawa inda muka tattauna da mai garin na Gazurawa wanda ya soma da gabatar da kanshi kamin ya kama na tarihin garin mai gari mai sunanka
Garba Isa
Garba Isa ka kai yanzu kana kai yalla shekara nawa
yanzu da hawa na yanzu ina da shekara 14
da hawan
sarauta
wannan gari
eh to wannan gari gazura
kai kankan kan ka jimilce aka buge gaba ɗaya da waɗannan shekaru da waɗancan naka shekaru suna kai nawa
shekara 60 gari ne yanzu
shekara 60 wannan gari na Gazurawa wace masaniya gare ka ga dalilin asaliyar kiran shi garin Gazurawa
to mu dai mun tambaya ga mayya wani tsage na wanda akwai mu shine aka ce magazuranci shine mun ka gani wanda aka ce magazuranci to mun yi tambaya mu bincika mu gane shi tsage na gazuranci mina na asanadi ne amma ban samu sani ba sai dai wanda mun ka tambaya yace mu na gazuranci gashi tsage ga shine aka ce magazuranci eh
to muna yin musanin wannan gari na Gazurawa yanzu akalla ana ikimanta ya kai shekara nawa da girkawa misali
to garin Gazura tun shekara da an kaci kwanni wanda aka ce tura sun ci kwanni tun wannan shekara garin Gazurawa an ka girka shi ko da an kai wannan ci an girka su dan abinda mai ya ka ba mu labari kamar sun shekara guda su ana ce muna sun taso daga Asuji kuma makiyaya suna da tumaki suna ta suna kiwo sun kaza kanan galan ga dutsen ga zura sun ka zamana to da sun ka zamana suna nan suna zama sai kamar yan ganganiya masu iko dan da sarakuna mutanen suna hawan dawaki suna yawata to sai sun ga sai sun gani su sai sun ga sun ga ce musarki kai Allah ya taimake ka mun ga wasu mutane masu dukiya amma mutanen bai kamata a bulshuce ba to sai an ga saka iko to sai gani su sai tattauna da su yace to muna son ku tsaya sun ga ce to ba mu tsaya nan saboda mun ma muna da iko namu na kanmu an ga ce muna da ikon ku sun ga ce mu abin da iko mu ko balawa yau swata yan ga cikin garin gazura bude shi akai sai an aita a dame shi kun ji namu iko to sai an ga ce to an yi muku to da mai sun ce mana ko da balawa yayyo swata an ga dame shi da an shigo cikin garin gazura bude shi akai an ga sai waje sai a dame shi to ana nan an amince da haka nan sai wasu tura sun ga zakwani nan sun ga zama sarkakau to da sun ga suka su sannan ba a san agwala ba sun ga sai agwala sai suna ce mutane to sun ga su sun ga zamana ba su ce ba kuwa kala ba to sai suna aika ana sai musu abinci kamar banku ko su mai siyo musu kwai to ran nan sai an ga ce da yake sai musu kwai sai mu gari suna ce musarki wanda yayi araba to sai dai an ga sai musu kwai suna son kashi yaron sun ga doka sun kuma to mu gona an zaka an hada ma mutane na gazura wasu suka ba mu labari an ce to in an koro su da kwanni wadanda annan su tare to sai sun ga duji gashi na gazura ana kide-kide da kwaruruwa da bukka ana kide-kide ana ciya to in sun tuwa kai to ko da an ka diba sai an ga cin kai kwanni ta sun miƙe da bakin hayaki dun da lokacin nan ba san makamai ba to sai tsoyi suna ba mu labari sun ga to lokacin nan na da mutane sun ka sabko wasu ba su tsaya ba sai a buga ta kulki sai sun kai zaba wannan sun ka ci kwannin nan to kuma sai sun ka biyo labin gazura an ci sun ka sami shota wanga bangare din nan kenan tun wannan an ce lokacin nan su mutanen gazurawa duk abin da ya faru kwanni sai an yi ta da su eh kaji abin da mai ya na gafsan ka faɗa mana
to muna yi musan kamar mutanen gazura yanzu wa'anni irin kabila da waje irin kabila akwai cikin wannan gari
to mu yanzu ba mu da wata kabila cikin garin ga abin da zai dama mun ka sani duka da gama hatsayen gari na gazuranci sai kwanne ci shi na mun ka sani gobarci shi na mun ka sani dan ko hillani dai ba mu da hillani wanda a cikin kaman takardu mu a ci ga hillani na gazura na sai dai mun zamana sun ka zamana yanzu ga ya mu wannan kabila
to akwai banda yalla noma akwai wani abu wanda mutanen garin kai
to banda noma akwai masu da'a kuma suna noma irin gana aikin na cigaba yanzu kasa na aikin rani na albasa amma dai noman shi ba da kaji sai sana'a
to yanzu nan gazurawa akwai walla wata al'ada wadda aga garin wanda duka in aka kewaya banda nan babu inda adda wannan al'ada ko wata hikima ko wata martaba ko kuma wani abu
canda akwai al'ada wadda mun kaski canda ana yi wa tunda dadewa ba yanzu gaba saboda an ce al'ada abin da kaski shine zaka wadi wanga duji gashi da akwai wata addu'a nan to can na da ma hausa tsaka sannan da addini bai yi hausa tsaka nan ka sani to akwai wata addu'a nan wadda an gaji akwai wata iskanya wadda aka wa yanka can da ha mun da suna muna jin ana hada muna to an ga sai bisa ta akuyya an ga daure yankan nan to akuyya nan ba yanka ta isa kan kwanta da kanta sai da gona zagil wannan a yanka ta to wannan lokaci an ce ko da hawa an kawo da yaki garin gazura ba a gane shi
sai shi bacci
ba a gane shi ko an zo an ce wurin cin gari ne an ga taho a ci gari to ba a samu wannan gari
to yanzu wannan addu'a
akwai ta addu'a yanzu ko babu
komai yanzu wannan duk yanzu shekaru wannan abu an yi jifa shi
an bar wannan al'ada
komai babu ko da mun kai wayo da yanzu an bar ta mu an bar ta wannan
to muna yi musan kamar yanzu yalla wannan gari na gazura ko ta matsala wadda za a ce yana da ko ta ruwa ko ta hanya ko ta likita ko makaranta ko wani abu wanda kuke son a magance
to muna da babban matsala yanzu abin da muke da matsala shi dai hanya muka so na farko
hanya da ina zuwa
kwanni dai zuwa nan garin gazura ita muka so sannan muna son kamar makarantun ne namu ina ganin tun zamanin kwanci da an kai mana gina kamar dai mun gina sai dai abin da mun gina da nan ba mu rata gina da an kai mana ka ga abin da matsalolin sannan akwai mai matsalolin mu kuma mu yanzu mu manoma muke to amma yanzu in duka ka ta kai kuma babu zaman lafiya gare mu sai mun noma abinci isa wurin diba sai muke yanzu ka wuce su bar maka mu ka ga abin da babban matsalar mu dai mun sani duk dai wanda shi bai karatu ba ya abin da so in ya noma abin shi debe in ya debe abin lafiya Allah shi kenan sai wanda dogaro mu kai ne amma ga ga yanzu in mun kai noma ga Allah sai su gayya da sun kayo gayya in lokaci yayi kai baka da hali ko karacin gonarka billahi ya kai 20 ko 30 da dukiya kaga zaka kike tare su kana kallo noman da kai sai a ce yin shi a wace barka muna so ayi mana maganin wannan shi ya zama matsala gare mu tunda yanzu wanda aka canye ma dai gonaki da dawa shi na gani a ce ita ba shi da iyaka cikin wadaman tunda yanzu ga ganin yanzu an ce maka sun ji donan kai gagata ta gabaci to wai duk abin da akwai cikin daji ba tare da su yi ba lana guda sun lalace daji nan su kawo sai nan bakin garin garin mu kaji abin da sha mun kai babban tsalam
masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shiri mai suna da dangari wanda a yau ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM ta birnin Kwani ne gabatar muku muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu sake saduwa da alkhairi sai kuma wani karon idan Allah fa ya yarda masallam
kamance da goba
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri